jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zangabatar ganin yadda a Najeriya ake mayar da hankali wajen koyar da ilimin harkar noma tun daga makarantun secondary har zuwa jami'o'i amma har yanzu noman gargajiya ake yi maimakon noman zamani a makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci don tabbatar da bunƙasar noma a Najeriya ga ƙarshen tattaunawar da wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta wadda ta da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim
a Najeriyar nan muna da jami'o'i musamman su kutum da gudana aikin gona dan nasu akwai University of Agriculture a Makodi akwai a kurani wani wuri a can kudancin kasar nan sannan jami'ar Ahmad Bello tana da babbar cibiyar bincike kan aikin gona da duk kasar nan babu irin ta sannan akwai kolejin aikin gona a Kaduna sannan babu wata jami'a a Najeriya da babu tsangayar kutum da guda wato faculty akan shi a aikin gona amma duk da wannan abubuwan me yasa ne har yanzu a kasar nan an ka samu ci gaba wurin noman zamani kullun noman irin na gargajiya ne
wato gwamnati bata mai da hankali akan ainihin taimaka waɗannan jami'o'i ba kuma ta sa ido akan waɗannan gurare da ka faɗa yanzu babban misali kama manta da akwai a Jos kuma suna fitar da hatta magani da allurai na dabbobi na magance cututtuka suna fitarwa har na dan adam in fact akwai wannan dabba tsuntsuwar salwa wanda take tashi din nan sun yi research ne ta gida suna ta yin waɗannan abubuwan amma gwamnati bata sa ido a kai ba amma ina ganin abin da yake faruwa kaga akwai kasashen da muka tashi tare da su sun mana nisa kamar su Malaysia su China su Singapore su South Africa da Israel abu ɗaya zan tuna ma akwai kamfanin Steya da ya zo Bauchi akwai kamfanin Fiat a Kano da Kaduna ina ganin da Lagos yanzu waɗannan kamfanukan tare suka je suka zo Najeriya tare suka je South Africa suka je Israel suka je India yanzu ana kera waɗannan motocin a India kuma inda suke kera su haka a South Africa haka a Israel amma mu yanzu a Najeriya gaba ɗaya ma yanda ake hada karafin a tada motar duk kamfanonin sun mutu babban matsalan da muke fama da ita mu a Najeriya ba ma yunkurin kashe kuɗi a ɗakunan bincike musamman jami'o'inmu kuma wannan abu ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba don akwai wani wata rana da ina karanta wani labari wani bature da gajeren wandonsa ba za ka yi tsammanin yana da 10,000 ba ya ɗauki $7 million ya bayar da ita a jami'a ya ce a yi bincike akan nau'in wani cuta ina ganin ko cutan agana ne ko wani abu a samo maganin a sayarwa da al'umma kyauta to mutane nawa ne masu kuɗi da shugabanninmu suke ɗan leƙawa jami'o'in nan ce a Ahmadu Bello University zare wannan jami'a ce tamu ta arewa ga naira $100,000 ku yi wannan bincike ku gano iri ingantacce wanda manomanmu za su noma kila kai ma da ka ba da wannan kuɗin 'ya'yanka za su saya su ci kai ma za ka saya ka ci so ainihin rashin mai da hankali a kan kimiyya da fasahar mu rashin kishin ƙasa da kuma rashin son ci gabanmu ina ganin wannan shine ya jawo mana waɗannan matsaloli za ka ga mutum ko kasuwa ya je idan zai sayi abu ba zai sayi na Najeriya ba na ƙasar waje zai saya ko da na ƙasar wajen bai da ingancin nasa ina ganin ya kamata mu zauna mu yi tunani mu wa kanmu karatun tanitsu mu tsaya mu gina ƙasarmu da kanmu wata ƙasa ba za ta gina mana ƙasarmu ba ɓangaren fannin noma ba ma duka ƙere-ƙere da kimiyya da fasaha mu tsaya mu karantar da yaranmu su ƙware su yi ƙoƙari su fito mana da sababbin ainihin fasahohi daga jami'o'i domin ƙasarmu ta ci gaba idan ƙasarmu ta ci gaba gaba ɗayanmu muka ci gaba Afirka ce ta ci gaba domin kar ka manta Najeriya kamar uwa ce a Afirka.
Malam Musa Labaran Wamba idan misali a ce yanzu gwamnati ta kira ka ce Malam Musa ka zo a matsayinka na mai ruwa da take harkar noma muna son mu gyara aikin noma a Najeriya muna son ka ba mu shawara ne da me ya kamata ne na gaskiya domin a samu aikin gona ya samu ci gaba da ake bukata me zaka ce mata
ba abin da zan faɗa illa in ce tun daga me da harkar noma ne a koma karkara a samu ainihin manoma wanda su ne suke noma dama ka san shi abu manoman da muke da su a kasa yanzu za a baka hujiya cewa wanda ba su yi ilimi ba ne ba su yi menene ba, to wannan ba hujiya ba ne. Na ba da gaske cewa kowanne kauyuka da ka shiga a nan Najeriya akwai suna da ƴaƴansu da sun riga sun yi makaranta, ba za a rasa wanda sun riga sun yi makaranta fani noma ba. In aka samu iri wannan su ne za su zama interpreter, ce wato ga abin da ya kamata yi, ga iri noma ba wani abu ne mai wahala ba, in aka ce ga abin da ya kamata ka yi, ga tsari da ya kamata ka yi, yanda mu mun je mun duba yanda Ghana suke nasu, kaga ba wani abu ne mai wuya ba, ya kamata a zace ma mutum to ga yanda za ka shuka, ga yanda kuma za ka lura da gona, ga yanda za ka girbe, ga yanda za ka ɗauka kayan gona, ga yanda za ka aza shi.
Da wannan ne kuma muka ƙarshen tattaunawar da mashir na yau baki ɗaya, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Gaisuwa ta musamman ga Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma shi jagoran tattaunawar wakilin murya Amurka Hassan Maina kaina, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.